Yau da goye.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma su kuma a kasar Ghana za a iya jin mu a Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Dengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Juma'a 16 ga watan Maris din shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma kamar yadda muka saba.
Inda yau za mu yi magana akan shin yaya kuke kallon yadda ake gudanar da bukukuwa a kasashen mu na nahiyar Afirka.
Ni inda hankali na ya tafi shine irin yanda ake kashe kuɗi da kuma a ce gidan babban mutum kenan, yanda ake yin auren su ya sha bamban da yanda mu talakawa muke yin namu.
Dama masu iya magana sun ce bigi sai bigi, babban goro sai magogin ƙarfi. Shi aure dama lokaci ne da ake nuna farin ciki.
Ana cewa ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi, amma an ka ga yanda ake walaka da kuɗi. Amaryar raga ɗan gidan su sun sai mata.
So muna nan tafi da amsoshin tambara da muka muku a shafukan mu na abokan internet, sannan akwai ra'ayoyin da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta hado mana daga jihar Kaduna akan wannan batu.
To bugu da ƙari kuma kamar yadda Bahaushe yake cewa akwai nishadantarwa da waƙoƙi masu daɗi, haka kuma ku kasance da shirin yau da gobe har zuwa ƙarshen sa a wannan rana ta Juma'a babbar rana. Mun gode sai kun biyo mu je zuwa yanzu.
So sakon farko ya fito ne daga Kabir Ayuba, inda yace bukukuwa na masu arziki da yanayin shagalin su ba shi da wani laifi idan har an tsara addini da al'ada. Biki kuwa ya sa al'amari ne da ake kashe dukiya daidai karfin mutum, ake ci ake sha da dai sauran su. Amma inda matsalar take yadda ake wuce gona da iri wajen wulakantar da dukiya domin gasa ko kecire ne, sai kuma shagulgulan da ake wulakantar da al'ada da addini. Amma ayi girki a ci a sha a saka sutura ta mutunci, mata su yi hidimar su babu zakewa, ba wani laifi ga bikin masu ba wani laifi ga bikin masu kuɗi.
Wato daidai kuɗin ka ne to sai Sani mai lange-lange waya wuri yace babu shakka bukukuwa ne da zaka ga ana yi ana kashe kuɗi kamar ba neman su ake yi ba, tun daga tufafin amarya da ango zuwa anko anko na waɗanda aka gayyata, kwalliya mai tsada, walima da dai sauransu, da fatar za a rika sassautawa ganin an ce duk auren da aka yi riya a cikinsa baya albarka.
Sai Adamu Tela da Bigi yace salam yau da gobe, bukukuwan suna ban sha'awa don za ka ga kayayyaki kamar ruwansu aka ro. Kai ko dan talaka in ka tashi naka kayan sai da ha maza ha mata. Za ka kammala har ma kana ganin laifin masu sai da kayan. Wallahi su sha shagalin su a tashi lafiya.
To mun gode. To sai kuma Fatima Ahmed India Shuwa tace tabbas masu mura suke da majina, inji an magana lamarin bukukuwan ƴaƴan masu kuɗi ko kuma masu mulki a cikin kasashen mu na Afirka. Tun abin dai ba a cewa komai, ganin yadda ake fataka da kuma alfasha da bushasha da kuɗaɗen a wajen waɗannan bukukuwa, inda a ɗaya hannun kuma talakawa da marasa ƙarfi suna cikin halin ha'ula'i na rashin babu, wato na babu kenan. To don haka abin sai dai kawai mu ce Allah ya kyauta.
To amin. Sai Bello Muhammad Magaji Allah saka yace yau da gobe ni a gani ina ga suna yin bikin su ne daidai da su, kowa ya kamata ya yi bikin sa daidai da kudin sa da addinin sa. Ku tashi lafiya masu gabatarwa.
To mun gode, daidai ruwa daidai kudi. Babu mai buba ko? Buba mai gora gashuwa. Yace bikin ƴaƴan masu kudi dai ya sha bambam da na ƴaƴan talakawa, amma sai dai ana wuce gona da iri wajen yin bukukuwan masu kudin nan da nuna bajintar akwai, wanda hakan yakan kai ga sabawa shari'a.
Sai Umar baban yaye sabon gida da Aminu Adamu Malam Maduri suka ce tabbas wannan wani al'ada ce ta masu akwai, kuma ya kamata gwamnati ta yi wani abu don rage wadaka da kuɗi a lokacin bikin masu hannu da shuni.
To to kuma an ce kare da kuɗin shi wajen sha'a hauka. Inji ba haushi. To sai kuma mu je zuwa ga Shehu Adamu Rijau. Yace eto yadda nake ganin bukukuwan ƴaƴan masu kuɗi da masu mulki a ƙasashen mu shine ƙwariya ta buƙwariya suke yi. Ma'ana dai junansu suke aure, ba su auren ƴaƴan rabbana ka wadata mu. ƴar gwamna ta aure ɗan gwamna, ko kuma ɗan alhaji wane aure ƴar alhaji wane, ba su auren ɗan ko ƴar malam ko malama wane.
Sai Jamilu Awwal Ahmed yace ita dai rayuwar nan in ka tausaya wani Allah zai taimake ka. Maimakon kashe kuɗi da suke yi haka dan su taimaka wa talaka da su maimakon kashe kuɗin da suke yi da sun taimaka wa talaka da sana'ari ko abin da zai ci.
To Allah ya sa mu dace. To sai kuma Nasiru Kainuwa Hadejia Albani yace kare da kuɗin sa inji Hausawa suka ce sai ya sha lahaula kamar kana magana da yake magana kenan. Ko nawa za a kashe a biki baya damuna. Amma kuma idan har kuɗin al'umma mutum ya ɗiba duk ƙanƙantarsa yana min ciwo, musamman idan na ga ana almubazzaranci.
Sai Jafar Alhassan Samina Kajas ya ce assalamu yau da gobe. Biki a wajen yaran manya dai a yanzu ba ruwansu da menene addinin su ya tanadar, kawai sukan ɗauko al'adun Turawa ne. Wannan kuma baya rasa nasaba da tsabar kuɗi da suka gani wanda ba su san yadda aka same su ba, su dai kawai nasu kashewa.
To sai kuma Mahmudu Isa Kablewa yace yau da gobe a gaskiya bikin masu kuɗi da 'yan siyasa wannan ba daidai bane, saboda talaka yana can yana kwana da yunwa. Maimakon a taimaki talaka sai a dinga kashe kuɗaɗe a banza da wufi ana a tashi lafiya yau da gobe.
Sai Gambo Barau Fatis kuma yace salam filin yau da gobe. Gaskiya idan ana so a gyara irin wannan lamari sai hukumomin addini sun tashi sun tsaya wajen faɗakarwa da fatan Allah ya ganar da mu baki ɗaya. Amin.
To amin amin. To daga nan kuma sai mu tsallaka wajen kofar gabas Ingawa. Yace salam wannan fili na yau da gobe. A gaskiya Hausawa dama sun ce masu mura suke da majina, kuma ai mace girman gidansu da darajar gidansu a wannan zamani shine masu gida rana. Kuma yanzu sai dai ƙwariya ta bi ƙwariya, domin in ta bi akushi za ta fashe. Talaka ba zai iya ja da mai dukiya ba, Allah ya kyauta.
To amin. Sai da ƙarshe Kabir Ayuba yace bukukuwa da masu arziki da yanayin shagalin su ba shi da wani laifi idan har an tsara addini da al'ada. Biki kowa ya san al'amari ne da ake kashe dukiya daidai ƙarfin mutum, ake ci ake sha da dai sauransu. Amma inda matsalar take yadda ake wuce gona da iri wajen wulakantar da dukiya domin gasa kore ne. Sai kuma shagulgulan da ake wulakantar da al'ada da addini, amma a yi girki a ci a sha, musamman kamar na karanta wannan saƙon kuma na ƙara karanta.
To bari in tsallaka shafin Instagram inda ai a can ba mu karanto na mai langilange ba ko? Ya ce Sani mai langilange Yalwaya Wuri ya ce babu shakka bukukuwa ne da zaka ga ana kashe kuɗi, kawai kamar ba neman sa ake fito ya maimaita shi ya aiko shi a nan shine ya aika a can. To sai kuma mu je ga Bigi. Yace Bigi _ mu yace yau da gobe ni kam a gani na wannan kuma ba koma baya ne, duba da yadda kasashen mu suke cike da matsaloli daban-daban, domin irin wannan yana ƙara tada hankalin talaka da ya sha wahala wurin zabe ga zafin rana wai dan ya samu ya zabi nagari wanda zai rage masa matsalar rayuwa, amma kash sai abin ya sauya. Muna kira ga shugabanninmu da su rage facaka da dukiya wajen auratayyar juna ko hankalin talaka zai kwanta. Nagode.
To kamar yadda muka ce akwai ra'ayoyin da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta haɗo mana daga jihar Kaduna akan wannan batu, ga yadda ta fara da tambayar maza akan wannan batu na shagulgulan aure.
To in an ce auren manya, ni inda hankalina ya tafi shine irin yanda ake kashe kuɗi da kuma a ce gidan babban mutum kenan yanda ake yin auren su ya sha bamban da yanda mu talakawa muke yin namu to a ciki kuma zaka ga abubuwa da ya sabawa al'adunmu al'adun Hausawa kuma ya sabawa addinin mu na musulunci ma an zo ana kashe kuɗi abincin ma da ake dafawa ba wanda talaka ma zai iya ci bane wani talakan ma in yaje ya bida ba za a bashi ba daga bisani zaka ga an zo ana zubar da abinci to gaskiya wannan abu ne wanda ya sabawa addinin musulunci kuma ya sabawa al'adam musulmai da kuma Hausawa na arewan Najeriya so saboda haka ni a nawa ganin wannan abubuwa da ake a cikin aure shine yake haddasa fitintunu da kuma rashin dadewan auratayyanmu na kasan Hausa to wannan yasa ni na tuna da hadisi cewa duk auren da aka kashe mai kuɗi da yawa albarkan shi baya yawa duk auren da kuɗin da aka kashe a ciki kadan ne to albarkan wannan auren yana yawa wannan abin da ake a wannan zamanin yasa aure na samun matsaloli kamar saurin mutuwan aure fadace rashin fahimtar juna a cikin zamantakewa na aure da kuma samun ƴaƴa waɗanda ba nagari ba duk waɗannan abubuwa da ake yi kafin ayi aure yana haddasa waɗannan fitintunun da muke fuskanta a cikin al'umma a yau shawara ta ga ma'aurata waɗanda suke so su yi aure shine idan za ku yi auren ku ku bi shawarar manzon Allah da kuma sahabbai musulman kwarai yanda suka yi auren su a da yanda iyayenmu suke auren su a da auren su ke albarka mu ma mu dauki turban to zaka ga duk al'adanmu tun daga neman aure har zuwa har akai amarya dakin mijinta ba abinda al'adanmu ya bari da bai nuna mana yanda ake yi ba bamu zo mun tarar da iyaye suna yi ba amma yau aka dauki aka canja lamarin aka maida shi kaman na turawa mu kuma ba turawa bane turawa kuma hasali ma sun kyamace namu dabi'an da al'adamu to me yasa mu zamu dauko nasu kuma mu zo mu saka a cikin namu to wannan abun gaskiya yana jawo mana matsaloli a cikin zamantakewar auratayyanmu
al'amura yanzu a duniya suna canzawa mafi yawanci abin da yake canza dabi'u koko al'adu irin na Hausawa har da ake daukar magana karama juya ta babba ba kome bane illa irin mu'amala ta zamani da duniya ko kuma kafafen yada labarai suke yada mutane auren manyan nan sun riga sun dabi'antu da wasu abubuwa wanda suke gani a kasashen duniya inda suke kukutsuwa suke shiga ko suke mu'amala a yanzu idan Bahaushe tsantsa dan arewa yazo zai aurar da yarinyarsa a bisa al'ada yanda muka sani ba wani abu bane wanda za a ce ya ja hankalin duniya illa kawai abu na al'ada da aka saba gani yau da kullum to amma abubuwan sun canzawar kuma kamar yanda na faɗa a baya shine yanayin yanda suke ganin abubuwan da ke faruwa cikin duniya ana so kowa yana so ya nuna cewa shi daban ne ya kai wani matsayi karan shi ya kai tsaiko yana so ya nuna bambanci ko fifiko tsakanin shi da wasu a cikin al'umma to wannan ba shi bane ba komai bane illa kawai wannan to su kuma mutane daga kasa kamar talaka sai su riga ganin abun a matsayin cewa a lokacin da mutane ke ta fama da abin da za su ci ko su sha ko su tura sai gashi kuma manya suna abubuwa na kawa wanda yana jawo hankalin su waɗannan mutanen da suke ƙasa suna kallon shi a matsayin kamar rashin tausayi ko rashin imani ga su na ƙasa so wannan ina ganin shine yake kawo wannan cece ku can ba wani abu ba gaskiya ni a nawa ra'ayin ko a abinda nake hange na irin yanda auratayya na ƴaƴan manyan nan ko su manyan da kansu yake faruwa ba komai bane illa ganin yanda abubuwa yanzu suke ƙara tabarbarewa na tarbiyya da kuma al'adu wannan tsari da suka dauko tsakani da Allah yana gurgunta al'adunmu a matsayinmu na ƴaƴan Hausawa mutanen arewa al'ada ta mallam Bahaushe ba a san shi da cewa zai yi aure ba sai ya je ya kama babban waje an ƙayata wurin nan manyan kujeru sannan an dauko masu daukan hoto masu video masu
kada-kade da raye-raye wannan al'ada ce wadda bata yi daidai ba bata yi tsari ba da mu abinda muka taso da shi a matsayin mu na Hausawa ko kuma mutanen Arewa. So wannan al'amari gaskiya yana da rikitarwa kuma yana da tayar da hankali lokaci yayi da ya kamata manyan sarakunan mu na Arewa da kuma manya a cikin al'umma da su shugabannin mu na Arewa su yi wani abu saboda gyara wannan matsala da take tunkarar mu. To yanzu wannan matsala ma ta fara karkata har zuwa ga ƙasa-ƙasa waɗanda ba su da hali ma yanzu suna kokari su ce dole sai sun yi irin waɗannan ɗabi'u. A ce ƴar Bahaushe sai ta sa kaya shiga irin na Turawa a yayin da za a biki ko ko a ce sai an kawo motoci na ƙawa ko sai an kawo manya-manyan wurare na shakatawa inda za a ci a sha a raye-raye. Wannan ya saba ma tarbiyya ta Malam Bahaushe, ya saba ma addini ma karan kansa. So da fatan kuma mutane za su ji su gyara.
Dama masu iya magana sun ce bigi sai bigi, babban goro sai magogin ƙarfe. Shi aure dama lokaci ne da ake nuna farin ciki ma Ubangiji da ya ba mu ƴaƴan da kuma ya kawo lokacin da za a rabu da su cikin lafiya. So idan ya kasance mutum yana da dama zai nuna godiyan shi kuma zai nuna daidai gwargwadon arzikinsa wajen kai ƴar shi ko kuma auro ma ɗansa da kuma aure tsakanin manya. Dama ana yin su ne da manufofi daban-daban, wani suna yi ne don su ƙarfafa hulɗan kasuwancinsu ko kuma ta hanyar siyasa idan ma'aikata ne suna ma iya yin haka. To amma abin baƙin ciki da abin takaici da abin haushi shi ne a wannan lokaci da ake cikin yanayi na rashi na taɓarɓarewar tattalin arziki, mutane na cikin kunci, suna cikin wani hali na ni'yasu da suke buƙatar gudunmawa wanda kuma ba ƙarfafa ba ta hanyar addini yadda za a dinga ba da zakka ana taimaka marasa galihu don su samu su dinga ɗan tafiyar da rayuwarsu. Sai kasance waɗanda suke riƙe da madafan iko, waɗanda amanar mutane ke hannunsu, wanda suka kasa saukar da amanar nan da su zo ana cikin hali irin wannan, suna almubazaranci, suna aure irin na Yahudawa, aure irin na Nasara wanda za kashe, ana kashe maƙudan kuɗi, ana batala, ana nuna abubuwa na rashin wanda ya saba al'ada irin namu da musulunci, sannan cikin yanayi da mutane suke cikin kunci irin wannan. Wannan ya nuna cewa shugabanni ba sa la'akari da halin da ake ciki kuma ba sa tausayawa kuma ba sa nuna shugabanci na gari, wato abin da ake kira leadership by example, wato ba sa kamantawa. So wannan abu ne wanda a wannan lokaci misali auren da aka yi 'yan kwanakin nan da muka gani kuma a ce wai gwamna a nan Arewa ya yi irin wannan abubuwan, ina ga abu ne wanda bai dace ba. Amma kuma aka san haka shi aka samu shi mataimakin shugaban ƙasa wanda ɗan kudu ne bai rabe ne wanda ya kowa ya san su da shagali da nuna abubuwa. Yar shi za ta yi auren nan irin wanda suke kira engagement, wato baiko, aka yi abin cikin sirri ba tare da an kashe kuɗi irin wannan ba, amma wai za a yi aure tsakanin 'yar gwamna da ɗan gwamna. Shugaban ƙasa ya bar abubuwan da yake a Abuja ya je Kano, da suka gama kuma matan shi ta tashi daga Kano amin daga Abuja ta je Ibadan, aka yi wajen sati biyu ana biki. Ina ga wannan abu a wannan yanayi na rashin na taɓarɓarewar tattalin arziki bai dace ba.
To sauran manyan kuma koko kawai gwamna ne ka sani?
In ka duba manyan kamar misali yanzu ba muna sa ran Dangote wannan gobe za a ɗaura auren 'yarsa. So amma kin ga da yake shi ɗan kasuwa ne bai irin wannan almubazarancin ba na rashin nuna kyautawa, amma su ma ya kamata su yi da abin da ake kira moderation.
Buci ya yi buci a shaidar dangi muka.
Sabina. Ya nake bikin waya ba mu tashi haka bane.
Aha, ba. An girma.
To bayan Binta ta gama tambayar maza ra'ayinsu game da wannan batu na maganar yadda ake fatakar buki a kasashen mu, ta waiwaya domin ta ji shin mata suna cikin wannan magana ko ko ba sa cikin su aka fi sani fa da buki.
Eh to sai godiyan Allah saboda abin nasu yanzu ya wuce misali. Saboda a yanda suke ba shawara ba tunanin me zaka taragaba sai kai abin sannan ka zo kai da na sani, saboda mutane da dama za su yi abin sai kuma daga baya su zo suna kuka da idan suna da sani, kaman su je su auri mutum gashi hamshakin me kudi ne sun san confirm me kudi ne amma ba za a iya yin bincike ta yaya yake samun aiki ba, meye aikin shi, kawai da yazo ya ce ai ina aiki kaza kaza ne aiki na, ko irin ni dan siyasa ne ko ni ma'aikacin gwamnati ne ta bangaren refinery ko something dai abinda aka san yana kawo kuɗi, sai kawai a ce to alhamdulillah an samu abinda ake so, amma ba a san menene ainihin diddigin aikin da yake yi ba, sai iya yiwa nan ne aikin shi amma ya kauce hanya ya yana samun ainihin makudan kuɗin ta wata hanya wanda ba a sani ba, sai ka shiga kai nisa sannan ka zo kana kuka. Akwai wata ba wai na gama ta bane ba amma ƴar uwa ta ce irin suke guda da matan ta auri mutumin me kuɗi ne irin ta bangaren siyasa amma ainihin sana'ar da yake yi shi dan ludin ne, he da ta shiga shi baya shi ba ruwan shi da harkan mata, shi kawai maza ne, kuma ya bata iko ya ce ta je ta nema duk wanda take so ta amfani da shi, ta kuka da irinta, ta zo tana da na sani ainihin saurayinta da ta zo tana ta wulakanta akan shi bai da kuɗi rufin asiri ne amma ba irin maƙudan kuɗi da za a shiga a fita ba, ta zo tana cewa don Allah ya aure ta, ita ta yi da na sani in dai zai aure ta za ta rabu da wancan, ya ce ina ai shi da ita kuma har abada har ga Allah yana son ta wai baya son ta bane amma ba zai iya auren ta ba saboda ta nuna ni yanayinta ba duka aka zama ɗaya ba.
To amma yaya kike ganin yanayin yanda suke gudanar da auratayya masu kuɗi din nan da masu makami na Najeriya?
Kawai da sun ga haɗaɗɗen yarinya.
A'a yanda su din su ne masu kuɗin ne ba wai talaka suka je suka aura ba.
Ako.
Yanda suke gudanar da harkokin bikin su a Najeriya yanzu ya zama duk abin magana. Me kike gani a nace bangar a matsayin ki na ɗaya daga cikin talakawan su?
Ana cewa ba kuɗi amma an kaga yanda ake walaka da kuɗi. Kuma kuɗin ba za su ɗauka su yi taimako da shi ba.
Ko su yi aikin?
Aikin da zai taimaka musu gobe kiyama, a'a ko za su yi sai an je gidan kafafen yaɗa rediyo an faɗa wane kaza ye kaza dai yanda za a san ai wane mai kuɗi ne ya yi kaza kamar irin da ya neman suna kamar riya, haka suke yi ba za a yi abu don Allah ba, sai ɗan yanayi za a yi kowa kamar masu mukamin yanzu haka. Yanzu a lokacin nan da muke ciki, wannan lokacin da muke ciki idan suka tashi hidimar bikinsu za su ce mana sun ba da 50,000 a zuwan sadaki amma aƙalla sun kashe sun gama da wajen gidan gona biyu ko uku, sun gama shagalinsu da shi banda drinks abinci da sauransu, kai talaka in kana daga wajen ka samu dama ka shiga ka ba ba idan ka abinci in ka samu kai ma ka je kai shabin din kanka kai ma ka ci abinka, laifi za a kashe wajen miliyan ba ma miliyan ba miliyoyi saboda sun raina mana hankali, shi kanshi laifin abinda za a kashe musu idan aka gaya maka ya ishe ka ma kusan rayuwarka a yanda kake tunanin rayuwarka za a kashe wajen miliyoyin kuɗi, akwatin da za a siya shi kanshi abin kallo ne banda kayan ciki da za a lissafa ban ai sai dai kawai a ce Allah mun gode maka saboda abin ya fi ƙarfin faɗi.
Yanzu mun shiga wani sabon ƙarni da zan ce abubuwa suna faruwa wanda bai yi kama da arewa da muka sani a da ba. Irin auren rakin da ake yi yanzu gaskiya ba zan ce wai lalle ana yin shi according to al'adar Bahaushe bane. Ana an aro dai wasu al'adu ne can ana yin amfani da su. Irin almubazzarancin da ake yi da kuma irin ɗabi'un da ake display a gurin gaskiya ba ta yi kama da al'adar Malam Bahaushe ba. Ana yin almubazzaranci wanda ya wuce kima.
To ba aure bane ya za a yi ce ya
almubazzaranci. Shi aure ana yin shi ne based on yarda da kamanciya kuma according to addininmu da al'adarmu in ka kashe kaɗan aure ya ma fi ƙarko ya fi daraja. Shi yasa to ya an fi so ka kashe kaɗan ka yi addu'a fa daraja aure ba wai waɗannan abubuwan ba. Akwai aurantayya da aka yi sosai da yawa waɗanda aka yi business akan waɗannan ƙarerayin wanda ba su yi lasin ba su kai ko ina ba an zo ana yin kuka ana yin da an sani. Shi yasa bai kamata a ci irin waɗannan kuɗaɗen ba. Kuma in kika bincika a cikin families ɗin waɗannan masu almazarancin akwai talakawa mabuƙata amma ba za a taimake su ba sai dai a zo ana kashewa ana yin almubazaranci da shi a biki ta hanyar da bai dace ba. Kiga iyaye sun shiga cikin biki dumu-dumu sun suna saka suna yin bishashin da bai kamata ba gaskiya auratayyar abu. So in kika kuma yi la'akari da yin wane ne yin aure za ki ga ana business ne based on irin siyasa ko kuma mai kuɗi tsakanin kasuwanci suna yin abubuwan su ne su bunƙasa siyasar su ko kuma su bunƙasa kasuwancin su. Wani abun ma za ki ga ya zama kamar taro na 'yan siyasa su zo su baje kolin siyasar su amma biki ne ake yi su kuma 'ya'yan ko in ce angwayen da amaran za ki ga suna yin wasu tabi'u wanda suna nuna suna fahari suna nuna fahari cewa babana shine wani kaza yana da kaza yana dole mu kashe su irin abubuwa dai wanda bai kamata ba. So shine abubuwan da ke faruwa gaskiya kuma which is bai dace ba.
Rawa wanda kan ku a motsa kai kai a daure ai kai da kai baba lalle rawa
Na
ce Usman ni ka san abin da ke ban mamaki akan bukukuwan nan na masu kuɗi da ake yi eh kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ce me abu yi abin shi ka gane me kuɗi ko nawa zai kashe yana da shi
ko
abu to amma ni
akwai magana
talakawa da ke kwaikwayon su
gwamnati bane aka
tsaki yawa inde naka ne yawa amma matsalan ma talakashi yanzu yarinya da an sa mata biki tana nan ta tada hankali sai ta ɗinkin da ta ga wata ta yi a Instagram
eh kila kuma ita
wacce ɗinkin da wata ta yi take a Facebook sai ta kira mai hoton da wata ta kira
ɗiyan
mai kuɗi take to ke kina
kila ni kuma kila ni baba na bai ba ko naira 100 baya ba
Usman ka ji tarihin wannan ashuban da kowa ke yi wata aure nawa ya mutu kan ashuban in ka ji tarihin shi su kuma an suka kiro ashuban idan ka sai ashobe ma fa kayan bikin ka daban
daban
masuri ba ake ci a ashobe mu ko mun zo muna yi har wata taje ta kashe aurenta ta da hankali an yi ma sai ashobe idan kai idan kai anko kwarai idan kai anko idan ka je biki ne su yarbawa ainihi da suka kalkiro abin ashoban souvenir bikin ka irin abubuwan da ake
rabawa
na wanda ya ashobe daban ne saboda an karu da shi
eh an karu da shi
gurin sai ashobe an kara mai kudi ya saya kaga an samu riba da shi to amma mu kawai yi muke haka nan saboda kwaikwayo
to duk dai abin da za a yi ayi duba mai kyau sannan kuma kin san an ta cece ku ce akan wannan maganar idan wani abu ya sake bullowa za mu dasa daga inda muka tsaya saboda mu ji bangaren kila mu samu bangaren masu kuɗin su ce to ai mu ba a ji ta bakin mu ba
kwarai
mun samu sun yarda su yi magana to za mu kawo muku sannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa yanzu kan
Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da engineer mu ne wa Mr. Joe ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi a yi hutun karshen mako lafiya
ba ruwan sa yau da madalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ni ba yau da gode muryar amarin
kana